This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 31 ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
Murtala, 'yan kasar Spaniya sun wayi gari da mummunar ambaliyar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane tare da mummunar barna. Kasashen Turai suna fargaba cewa duk dan takarar da ya nasara a zaben Amurka ba zai musu adalci ba. Sannan Isra'ila ta kai wani farmaki da ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira dake Nur Shams wanda ya kashe akalla mutum uku.
To a yayin da ake dada kusantar babban zaben Amurka na wannan shekara, zamu kawo muku fashin baki kan yadda Amurkawa dake kasashen waje suke kada kurkun su. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Niger dake arewacin Najeriya sun koka tare da bayyana damuwa kan yadda 'yan bindiga suka kwace wani sansanin horar da soji suna aikata mummunan ayyuka kan al'umma.
Saboda ni nayi magana musamman da DPO na Fire Division nan Kwantagura, ya ga mini gaskiyar magana sojojin nan ba sa barin su shiga ciki, kuma su ba su dauki mataki ba. So dajin ya zama musu kamar inda suke samun biyan bukatun.
Za mu kawo muku cikakken rahoton har ma da shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Mutanen da suka tsira bayan iftila'i mafi girma da ya auku a kasar Spaniya cikin wannan karnin sun wayi gari da yin cikicibis da mummunar barna yau Alhamis, bayan da wata ambaliya mai karfin gaske ta shafe kauyuka ta halaka akalla rayuka 95. Ta yi adadin mutanen da suka mutu ya haura yayin da ake ci gaba da aikin ceto, wato da aikin ceto. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da jimlar mutanen da suka bata ba. Barnar ambaliyar ta yi matukar muni kamar irin barnar da guguwar hurricane mai karfi ko tsunami kan yi. Tarkacen motoci, rassan bishiyoyi, turakun lantarki da suka fadi da kayayyakin gida duk suna kwance a cikin ruwa a hade da laka akan titin UTL. Daya daga cikin garuruwan da dama da lamarin ya fi kamari a yankin Valencia, inda mutum 92 suka mutu tsakanin yammacin Talata da safiyar Laraba. Kawayen Amurka na Turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar, wanda duk dan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuran su ba. Sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House. Zaben na zuwa ne shekaru 2.5 tun bayan da Rasha ta fara mamayar ta gadan-gadan a Ukraine, wanda Washington kadai ta bada kaso mafi girma na tallafi don kare Kyiv. Akwai ayar tambaya akan ko Amurka za ta ci gaba da bada wannan tallafin idan Trump ya yi nasara. Sannan wani irin goyon baya zai baiwa kawayen kungiyar NATO baki daya. Akwai yiwuwar Amurka za ta ci gaba da wannan tsarin da ake kai yanzu har idan mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ce ta yi nasara. Duk da cewa hamayyar jam'iyyar Republican da karuwar gajiya da yakin da ake yi tsakanin al'ummar Amurka, akwai damuwa a Turai akan ko wannan tallafin da Amurka take badawa zai dore. Muradin Trump na dora karin haraji ga kawayen Amurka shi ma batu ne da ya haifar da damuwa a Turai, wacce take fama da tattalin arziki mai tafiyar hawainiya. Sai dai ba batun yiwuwar Trump ya sake shugabancin Amurka a karo na biyu ne kawai yake sa su damuwa akan irin mawuyacin halin da za su iya tsintar kansu a ciki ba. Jami'an lafiyar Palestine sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai yankin gabar teku a ranar Alhamis ya kashe akalla mutane uku. Farmakin ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira dake Nur Shams. Sojojin Isra'ila sun ce suna auna matsugunan 'yan ta'adda ne, sannan sun kashe wani mayakin Hamas da yake da hannu a kitsa kai hare-hare tun bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a watan Oktoba na 2023. Dakarun Isra'ila sun kashe akalla Falastinawa 763 a yankin gabar teku, a cewar ma'aikatar lafiyar Falastino. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, yanzu haka kwanaki biyar ne suka rage Amurkawa su fita rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na wannan shekara. Aka haka na tattauna da tsohon ma'aikaci a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya, Sani Muhammad, wanda ya yi bayani kan yadda Amurkawa da ke Najeriya da ma sauran ƙasashen waje su ma suke kada ƙuri'unsu a lokacin zaɓe.
A lokacin zaɓe kamar wanda za a yi bana, ofishin jakadancin Amurka kan aika da saƙo ga dukkanin Amurkawa mazaunan Najeriya don sanar da su ko kuma tunatar da su cewa za su iya jefa ƙuri'unsu, za su gaya musu irin dokoki da aka tsara, kuma kowace jiha a Amurka na da nata doka na ranar da ya kamata waɗanda ba zama a Amurka suke ba ƙuri'unsu ya kasance ya isa can jihar. Saboda haka sai a sanar da su waɗannan dokoki, wanda a wasu lokuta abinda ke faruwa ta hanyar sadarwa kamar na inda ake aika da wasiƙu, za a iya turo musu da katunan zaɓe wanda idan suka cika waɗannan katuna bisa ga waɗannan dokoki na kowane jiha, suna iya su kawo wannan ƙuri'a su ba da shi a ofishin jakadancin Amurka, daga inda za a tattara su a tura ga kowane jiha na mutanen da suka jefa ƙuri'unsu.
To a nan gida Amurka ana zaɓen ne ta fuskoki kusan uku. Akwai zaɓen wuri da ake somawa inda kawo yanzu tuni da Amurkawa da dama suka riga suka kada ƙuri'unsu. Wato akwai nau'in zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙa ta gidan waya, sai kuma zaɓe ta hanyar zuwa rumfunan zaɓe a kada ƙuri'a a ranar 5 ga watan Nuwamba. Shin a ƙasashen waje waɗanne nau'uka ne ake amfani da su wurin zaɓen?
To kamar Amurkawa mazaunan Najeriya suna da zaɓi kala biyu ne kawai, ba kala uku ba. Na farkon shi ne wadda za a iya aikowa mutum da katinsa ta gidan waya ya cike, yana iya ya aika ta zuwa Amurka ko jihar da ya fito ta wannan hanya ta gidan waya, ko kuma suna iya su cike su aika ta hanyar sadarwa, wato ta yanar gizo. Waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da za su iya su aika. Ta ukun shi ne su kawo da waɗannan ƙuri'u da suka cike zuwa ga ofishin jakadancin Amurka, kuma ofishin jakadancin Amurka ta aika su ta hanyar da suke aika da saƙonni wanda ya kama da hanyar gidan waya, amma kuma ta hanyar diplomasiya, saboda ya kasance an kare waɗannan ƙuri'u da aka jefa a aika da su ba tare da an samu wata matsala ba. Kuma babban bambanci da ake da shi shi ne cewa waɗannan ƙuri'u da za su jefa za su yi shi ne kafin ma ranar zaɓe, saboda su samu dama su cike wannan katin zaɓe, su kuma samu damar aikawa da su a kan lokaci kafin ranar zaɓe, saboda a samu a ƙirga da waɗannan ƙuri'un.
Sani Muhammad kenan, tsohon ma'aikaci a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Gwamnan yankin arewa maso gabashin yankin Kharkiv da ke Ukraine yau Alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu, sannan wasu 29 sun jikkata bayan da Rasha ta kai wani harin mizal da ya afka wani gida da mutane ke zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha ya afka wani gini mai hawa tara. Zelensky ya jaddada kiran da yake yi na buƙatar ƙarin tallafi don Ukraine ta ci gaba da kare kanta. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kim Yong-un a ranar Laraba sun buƙaci Koriya ta Arewa ta janye dakarunta da akalla sun kai 10,000 daga Rasha. Lamarin da duk kasashen biyu suka yi amanna cewa suna shirin tallafawa Rasha ne a yakinta da Ukraine.
I call upon them to cease their potentially destabilizing behavior.
Yace ina kira gare su da su daina abin da suke yi wanda zai iya bata zamantakewa a duk yankunan India da Pacific wanda yanzu ya hada da al'amuran Turai. Sannan kamar abokin aiki na minista Kim dake tare da ni, ina kira gare su da su janye dakarun su daga Rasha domin akwai yuwar kasancewar su anan ya dada tasiri akan ci gaban rikicin ko kuma rikicin ya dada bazuwa har idan suka ci gaba. Koriya ta Arewa ta ce ta yi gwajin makamai masu cin dogon zango yau Alhamis, inda ta kara tasirin abin da ta ayyana da makami mafi karfi a duniya, yayin da Seoul take gargadi cewa Pyongyang za ta iya kawo wato koyo dabarun kera misile daga Russia don ta taimaka mata a yakinta da Ukraine. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce gwajin na zaman gargadi ne ga makiyan da ke yi wa tsaron kasar shi barazana, kamar yadda KCNA ta ruwaito. Gwajin makaman matakin soji ne mai kyau da zai isar da sako ga abokan hamayya da ke da nufin dada rura wutar rikici a yankinmu, sannan suke yi wa tsaron jamhuriyarmu barazana a baya-bayan nan akan matakan da muke nufin dauka, abinda KCNA ta ruwaito Kim ya faɗa kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dokoki ta jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya ta bayyana damuwa da fargaba kan yadda ta ce 'yan bindigar daji sun kwace iko da wani sansanin horar da soji da ke karamar hukumar mulkin Kwantagura a jihar, wanda suke amfani da shi wajen ci gaba da addabar al'ummar jihar. Wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
Memba a majalisar mai wakiltar Kwantagora ta biyu Honorable Abdullahi Isa ya ce 'yan bindiga sun kwacewa sojojin Najeriya wannan daji, kuma ma a nan ne suke kai mutanen da suka yi garkuwa da su domin neman kudin fansa. Majalisar Dokokin Jihar Niger dai ta buƙaci gwamnatin jihar da hukumar sojin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa domin kwato wannan daji na horar da sojojin Najeriya jariyar daga hannun waɗannan 'yan bindiga. Honorable Sani Umar Black, memba ne a majalisar mai wakiltar Kwantagora ta ɗaya, ya ce lamarin fa yana da matukar tayar da hankali.
Abin ya rabe yana ci mana tuwo a ƙwarya. Wayannan 'yan ta'adda babu da inda suke mafaka sai wannan daji na bariki, suna sato mutane.
Na'am, a matsayin ku na majalisa kun taɓa tuntuɓan su hukumomin barikin nan koko dai?
Mun yi zama na security akan yanda 'yan ta'adda na suke ta daukan mutane daidai a nan Masuga Ward, Uzange daga Dogon Hadama, da an dauki mutane daga wannan wurin da nan sai ai dajin bariki da shi. Ko da ɗan vigilante ɗinmu da police sun yi yunkuri ba a barin su shiga ciki, saboda ni nayi magana musamman da DPO na A division nan Kwantagura, ya ga mini gaskiyar magana sojojin nan ba sa barin su shiga ciki, kuma su ba su dauki mataki ba. Kaga sun maida musu dajin, ya zama musu kamar inda suke samun biyan bukatun su. To shi yasa muka kira ga gwamnati da babban murya na majalisa da ta shiga ci wannan lamari.
To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Kwantagora Honorable Shehu S. Fawa ya tabbatar da cewa a yanzu 'yan ta'adda ne ke rike da wannan daji, ba sojojin Najeriya ba.
Wannan daji a halin gaskiya mun ya zama shine ainihin maboya ko kuma inda 'yan ta'adda suka maida daban su a wurin. Wanda yake yanda na gabatar da wannan koki wani lokaci can da muka zo taron da mai girma gona na kara tabbatar mai da wannan daji yanda kuma masarauta mai martaba sarkin Sudan ina sanar da takardun da ya rubuta zuwa ga gona har zuwa ga shugaban sojojin na Najeriya baki daya na abin da ya shahi dajin nan da kuma addaban mu da dajin ke. Tsakanin Allah wannan daji ya zama mana fitina. kusan kullum nan zagayen ƙauyukan nan ana daukar munnan mutane sau da mutum 9 mutum 10 kowane rana. Yau din ga ma sun daukar mutane daga garin da ake ce mu Masaha sun dauki kusan mutum 9 a dare.
Sai dai a lokacin da na tuntubi mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya da ke barikin sojoji na Kwantagora Captain Iliya Bawa ya ce ba gaskiya bane bayanin cewa ƴan ta'adda sun mamaye wannan daji. Captain Iliya Bawa wanda bai amince in naɗi muryarsa ba ya ce jami'ansu kullum suna gudanar da sintiri a wannan daji kuma ma a yanzu haka akwai ɗaruruwan farahula da ke noma amfanin gona a wannan daji na barikin sojojin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi a daidai wannan lokaci. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. ‘Yan kwanaki gabanin zaben Amurka, kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar Amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga kasashen Afrika musamman don yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya. Tallafin ya shafi bayar da alluran rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, ƙasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don ƙasashen Afrika ta hanyar shirin COVAX, inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan 18. Ko a kwana-kwanan nan da aka samu ɓullar cutar ƙyandar biri wato Mpox a Najeriya, gwamnatin Amurka ta samar da allurai kimanin 10,000 na rigakafin cutar ta hannun USAID. Haka kuma muna jin yadda ƙasar Amurka ke ba da tallafi na kuɗi, allurai da magunguna, gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar HIV/AIDS da sauransu. Wannan ya sa a duk lokacin da zaben Amurka ya karato, kasashen Afrika ke ɗaukarsa da muhimmanci. Ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar Amurka ke bayarwa a ƙasashen Afrika.
Ƙasar Amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma wai Afrika kaɗai ba, ko kuma Najeriya, wato kusan a duniya ma gaba ɗaya. Gwamnatin Amurka tana ba da tallafi a ɓangaren lafiya ta ɓangarori kala-kala, kuma akwai ɓangaren da yake directly hukumar ce take yi, kamar ce US government support, ko kuma akwai lokaci da take bayarwa ta hukumominta na ƙasa, wato kamar a ce Center for Disease Control da take Atlanta, sannan kuma akwai kamar su Institute of Human Virology, akwai USAID, US Government Aid kenan, kuma sannan tana bayarwa ta ɓangaren waɗansu hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar a ce Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO, sannan kuma kamar UNICEF wato United Nations Children Fund da kamar su UNESCO da UNDP. To kaga duk wannan ƙungiyoyi ne na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga ƙasar Amurka. Sannan kuma akwai wasu manya-manyan ƙungiyoyi wanda yake ba na wato Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ba, to amma kuma Amurka tana tasiri wajen taimaka musu, wato kamar su Gavi Global Vaccine Alliance, to duwa nan suna mura tallafi daga wajen Amurka. Sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin magunguna, misali bankuna kamar World Bank, wato ainihin headquarter ɗinta ma a cikin Washington yake, kusa ma yake da gidan shugaban ƙasa. So kaga akwai lallai tasirin a kasar Amurka da aikin wannan banki. Sannan ita ma IMF tana sauraron gwamnatin Amurka sosai saboda tana da kashi mai tsoka a cikinsa. Sannan kuma akwai kamfanoni masu yin magannuka kamar masu yin maganin rigakafi kamar magannukan wato tsara iyali sannan kuma da sauran magannuka da yawa da ake taimakawa jama'a da shi. Amurka hakika tana da tasiri akan harkar lafiya ta duniya. Kuma zaben cewa waye in ya ci za a samu wani tangardo ko waye in ya ci za a ji kariya ina ganin cewa kasashen Afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da Amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba saboda ita Amurka kasa ce wanda take da tsarinta kuma tsarin nan nata yana da wahala don an samu canjin gwamnati ki ga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke bayarwa so su ba tsari bane wanda za a ce kin ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai zai canja ba su cika yin irin wannan ba yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani in ya hau ko ya ƙara wani tsarin ko kuma ya rage wani dan haka ko kuma ya dan bada wani kuskurima akan tsarin amma gaskiya ba a cika samun a samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar Amurka.
A nasa bangaren kwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa yayi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu bayan zaben na Amurka musamman a bangaren lafiya.
Wannan irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar Amurka a bangare na lafiya da asibitotinmu da kuma health system dinmu na kasashen Afirka. Na farko dai za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da bada tallafi a bangaren lafiya saboda muhimmancinsa sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnatoci a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi musamman ma idan yan majalisar Donald Trump ne suka samu mulki. Na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness wato tabbas irin gudunmawar da ake bayarwa wurin health security program da kuma engagement na kasashe na Afirka wato kaman surveillance da shauransu za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su kille barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan an gaba zabe. Za a iya samun impact na policy changes a kasarmu saboda tallafin da aka saba samu za ka je asibiti ka ji an baka rigar sange na sauro za a iya maka gwaji za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida. To lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin bada funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu. Sai kuma inclusion na local stakeholders wato a decision making tabbas kasashenmu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa NGO wanda suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance. Za a iya samun dan canjin yanayi gurin mu'amalanta su da kuma ba su grant saboda priority zai iya canjawa. Sannan empowerment na local health system wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare-tsaren su na lafiya. Sai health disparities wato kullum ana kokarin a ga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance. Tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo ana kyautata zaton wasu daga cikin su za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kuɗi wanda mai kuɗi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa zai iya bashi shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu saboda tallafi na kasashe manya kamar Amurka ya ja baya.
Shima, ƙwararren likitan yara a Abuja, Dr. Lawal Musa Tahir, ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga ƙasashen Afirka ta ɓangaren kiwon lafiya.
Ƙasashe da dama a Afirka suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin Amurka. Misali ta ɓangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi, musamman na ƙananan yaran nan. Wanda suke kawo matsalancin cuta da kuma wani lokaci kisa. Gwamnatin Amurka ta taimakawa kuma tana taimakawa kasashen Afirka da yawa. Wurin yaƙi da cututtuka musamman na annoba an samu taimako ta ɓangaren magani da kuɗaɗe da kuma korarwa ga ma'aikata. Misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka, irin su HIV AIDS da sauransu an samu taimako misali da sosai daga gwamnatin Amurka zuwa kasashe da dama. Irin wannan idan aka samu canji na gwamnati dole za a samu damuwa kasancewar ba a san shin wanda zai zo din wanda zai ci gaba da irin bada wannan taimako ne ko wanda zai rage ne ko kuma ya hana ma gaba daya. To kenan wannan zabe zai yi tasiri a irin waɗannan kasashe da suke amfana matuƙa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Za mu fara ne da sakon Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Nijar. Mai cewa na shigo wannan fili ne domin na yi yabo ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin Janar Abdulrahman Tchani domin dukkan matakan da gwamnati take daukawa akan al'ummar kasar, matakai ne na cigaban al'umma. Gwamnati ta rage farashin man fetur, ta rage kaso 50 cikin 100 na kudaden fannin kiwon lafiya. Kuma gashi gwamnati ta ƙara rage kaso 50 cikin 100 na kudaden fitan ababen hawa. Tabbas yabon gwani ya fi zama dole. Sai kuma sakon Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri mai cewa muna taya 'yan jamhuriyar Nijar murnar rage masu kaso 50 cikin 100 na kudin fitan ababen hawa a karo na biyu da gwamnatin kasar ta yi. Da fatan Allah ya sa a more amu. Sako na biyu na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makira Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Masu cewa salamu alaikum VOA Hausa, matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar ta ɗauka na bunƙasa harkar noman rani a wasu jihohin ƙasar tamu da ke da ingantattun wuraren noma. Gaskiya abun yabawa ne matuƙa, domin idan har komi ya tafi daidai kamar yadda aka tsara, da ikon Allah 'yan Nijar za mu wadatu da abinci. Da fatan dai Allah ya tabbatar mana da alherinsa, amin. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau mai cewa Allah Sarki Arewacin Najeriya, wai a ce yau mu ne aka wayi gari wasu mu na murnar an kawo wutar lantarki? Gaskiya dai abun akwai ban haushi da takaici. Allah dai ya kyauta.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ta mutala a takaicen. Mutanen da suka tsira bayan iftila'i mafi girma da ya auku a ƙasar Spaniya cikin wannan karnin sun wayi gari da yin kicibis da mummunar barna yau Alhamis. Bayan wata ambaliya mai ƙarfin gaske da ta shafe ƙauyuka ta halaka akalla rayuka 95, ta yi adadin mutanen da suka mutu ya haura yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da jimlar mutanen da suka ɓata ba. Gawayen Amurka na Turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda duk ɗan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuransu ba. Sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House. Jami'an lafiyar Falasɗini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai yankin gabar teku a ranar Alhamis ya kashe akalla mutane 3. Farmakin ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira da ke Nur Shams. Sojojin Isra'ila sun ce sun auna matsugunan 'yan ta'adda ne. Sannan sun kashe wani mayakin Hamas da yake da hannu a kitsa kai hare-hare. Gwamnan yankin Arewa maso gabashin yankin Kharkiv dake Ukraine yau Alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da Rasha ta kai wani harin misile da ya afka wani gida da mutane ke zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha ya afka wani gini mai hawa tara ne.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 a gogon Najeriya da Niger, wato karfe 8 kenan a gogon GMT da Ghana, za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Chang Xiongang, Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.